kan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne kowa ne komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan safiya ne albarka ta juma'a 4 ga watan rabi'u awwal shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine daidai da 30 ga watan Septemba shekara ta 2022 a wannan gari na Misau jihar Bauchi a kofar fadar mai martaba sarkin Misau Allah ya kara mishi lafiya ba dan komai ba sai dan taya ɗan uwan mu wannan babban arziki da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu na shaida auren diyarsu. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure, ya sa albarka a wannan zamantakewa, dukkanin alkhairin da Allah madaukakin sarki yake azurta ma'aurata da shi, Allah ya azurta su da shi. Dukkanin wani abin ki da ake neman tsari ko ake gudun shi, Allah madaukakin sarki ya yaye musu, ya kare su daga gare shi. Kai tsaye saboda yanayina jinkiri da aka samu na farawa, za mu shiga cikin maudu'in da ya haɗa mu a wannan wuri. Taken wannan zama da za mu yi insha Allahu ta'ala shi ne aurenki hanyar aljannanki. Allah madaukakin sarki da ya halicci ɗan adam bai halicce shi don komai ba sai don manufa babba guda ɗaya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah madaukakin sarki ya ce bai halicci mutum da aljanna ba ce don su bauta mishi shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abu a cikin bauta. Yana daga cikin bautar Allah madaukakin sarki shi ne abinda Allah ya aiko manzanninsa da shi na sakonni. In an ce ki yi sam'an wa ta'ata, in an ce ki bari sam'an wa ta'ata. Dukka wannan ibada da za ki gudanar a rayuwarki ta duniya, to babban koriki shi ne ki samu yardar Allah madaukakin sarki. Babban kwaɗayinki shi ne Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa da falalarsa ya karɓa miki wannan aiki da kika gudanar, ya saka miki da gidan aljanna cikin falalarsa da rahamarsa. Wannan shi ne manufa da burin da kowane musulmi ne hankali yake da shi. Dukkan garewar mutum in dai musulmi ne, in kin ce Allah ya ba mu aljanna zai ce ni ani, ko da ya san yana aikata bangini ba. Yau inda za ki je kofar mashaya, ƴan shaye-shaye ko mashaya giya sun fito a cikin hali na maye, da za ki ce Allah ya ba mu aljanna za su ce ni amin. Saboda ne ita ce duk wani kwaɗayi na musulmi to a kanta yake kare. Da haka duk wani musulmi mai hankali ƙoƙarin shi da fatan shi shine ya za a yi ya samu wannan aljanna, wace hanya ce zai bi ta kai shi ya samu wannan aljanna. To ki sani ƴar uwata, idan Allah madaukakin sarki ya azurta ki da ni'ima ta aure, to Allah ya dora ki akan wata turba, wata hanya da idan kika bi ta tiryan tiryan yanda Allah ya ce, yanda manzansa suka ce to za ta kai ki har zuwa ga kofar aljanna. Dalili akan haka shi ne hadisin da za mu ɗauka ya zama kuma da matashiya a wannan zamana. An karɓo hadisi daga Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhul al-jannata min ayyi abwab al-jannati. Wannan hadisi ya zo a cikin Musnad na Imam Ahmad, sannan kuma ya zo a cikin Sunan ko Sahih na Ibn Hibban afwan, wanda ya rawaito shi daga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu anhu. Malamai suka ce wannan hadisi yana daga cikin hadisai dungulallin da Allah ya azurta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da harshe na musamman utiye da wani kalma, zai yi magana na takaitattun kalmomi amma an tashi fashin baƙin waɗannan kalmomin to za a dauki lokaci ne tsawo za a dauki kalmomin da za a yi ta fitarwa na fawaidi a cikin maganar nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta dai kalmomi ne kadaitattu idan sallatul ma'adu khamsaha wa sama sha'aha wa hadira farjaha wa ata'a zawjaha jumla ce guda hudu sai aka bari sakamakon kamar sharadi ne aka zuba ga wasu sharuda guda hudu idan mace ta shiga su to menene jawabin sharadin shine za a ce da ita ta shiga aljanna ta kokokin aljanna da take so ta zafa waɗannan abubuwa guda hudu sune kamar haka idan sallati ma'a khamsaha ai idan mace ta sallaci salloli guda biyar nan da Allah madaukakin sarki ya wajabta ya farlanta akan dukkanin wani musulmi rukuni da cike rukunin addinin musulunci wa samat shahraha ta azumci watanta wani wata wata ramadan wa hafizat farjaha sannan ta kame ko ta kiyaye farjinta wa ata'at zawjaha ta yi wa mijinta biyayya ta yi mishi da'a to ga sakamakon da za ka samu za a ce da ita ta shiga daga cikin kofofin aljanna kofar da ta da Allah ya kuma ku duba ku ga wannan kyakkyawan sakamako da dukkanin wata rai musulma take kwaɗayin shi dukkanin wata zuciya da take fatan ta yi ingantacciyar rayuwa ƙarshen kwaɗayin ta kenan babban burin ta kenan a ce ta dace da gidan aljanna to ga hanya nan Allah madaukakin sarki ya bari bisa bakin manzonsa sallallahu alaihi wasallam a dubi kun yi imani duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zo mana bisa ingantacciyar hanya to gaskiya ne wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to bari mu dauki waɗannan gaɓoɓi na wannan hadisi ne girman gaske a gurin kowace musulma mu ga menene abin da malamai suka faɗa suka tattauna na abin da mace ya kamata a ce ta siffanta da shi domin kasancewarta mace ta sunna da gaske saboda kwaikwayonta da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kasancewarta mace wadda take neman rahamar Allah madaukakin sarki da samun dacewa da kyakkyawan sakamako wato gidan aljanna manzo Allah ya fara da maganar sallah saboda girma da tsananin muhimmancin da sallah take da shi a gaban musulmi da girman sha'anin da take da shi sallah a gaban musulmi kai ka ce kai ne a gangan ciki inda za a ce ga wani mutum yana tafiya babu kai yaya zan yi halattu a bakwai ki zai yi ko zai yi ba za ki ga wata dabba babu kai sai kin ga abin babban ina jin ko yara ne suke kallon kaji aka nuno halitta a ce babu kai sai yaro ya gan shi wani gini daban saboda kai shi ne cikar halitta to kamar a ce sallah a gurin musulmi ko a cikar musulunci iri kamar gangar jiki ne da kai babu kai ko babu cikar musulunci sallah ginshiki ce ruhu ce ta addinin musulunci ta yadda daga zarar an ce ga wannan mutumin ya musulunta ko abu na farko ne yake hawa kan shi yanzu alal bauri babu jinkiri babu jinkirtawa shi ne sallah za a nuna mishi ya zai yi ta saboda yadda take da girman haƙƙi da daga cikin abin da zai nuna mana girman sallah da falalarta da fa'idarta ga mai kula da ita abu na farko sallah ita ce da yayayen ibadar da Allah madaukakin sarki bai yi wahayinta daga sama an sauko da ita ƙasa ban sai da aka yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi daga birnin Makka zuwa Baitul Maqdis aka dauke shi daga Baitul Maqdis zuwa sama ya je ya karbo ta saboda girman muhimmancin ta ita ce rukunin da a rana daga budowar rana ko daga wayewar gari zuwa dare so biyar ta a gaban wannan wannan babu wani rukuni da ake maimaita shi haka a cikin rukunin musulunci sallah yin ta a kan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasabta shi da aiki ne na alkhairi domin an rawaito hadisi da wani sahabi yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne wanda yake mafi alkhairi da zan yi sai ya ce mishi sallah akan lokacin ta mu san cewa sallah alama ce ta imani alama ce da take tsirar da mutum daga halatta jinsa Allah ya roƙa din sarki ya ce fa dinzahu wa aqamu ssalata wa atu ssadaqa fa ikhwanu fiti lokacin da yake umarni da ayyukan shirkai sai ya ce idan suka tuba fa in tabu wa aqamu ssalata da sallah ya fara sun yi tuba to menene alamar farko da za a gane tuban su a zahiri shine sallah Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kula da ita hafizu ala ssalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku sani ne don hutar sallah Allah lokacin matar kansa ce maka aka yi ka sani shi Allah madaukakin sarki ya ce wa zanta wa aqimi ssalata li dhikri dukkan waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa sallah tana da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam ba a duniya ba a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sallah ita ce abu na farko da za a fara yi wa dan adam misali idan sallah ta dade ne ta sallah ta zama to ingantacciya babu na kasu babu tasgaro a ciki ko ana sarai sauran ayyukan ki ma za su inganta za su zama to babu na kasu babu tasgaro a ciki kai ko da an samu kinta wannan tunshikin wannan tubari ne farki wannan tushe ya zama ko ya cika to ana sa miki rai da samun dacewa da rahamar Allah madaukakin sarki a cikin tsayar da sallah ya uwa ta ki sani akwai wani take wani kambe da kika dauka kika rorawa kai ki na samun nasara da rabautar rayuwa Allah madaukakin sarki ne ya yi bayanin sa mu da ya nuna cewa sun dace san rabauta qad aflaha almu'minun Allah ya ce bayan sa mu'minai sun rabauta mecece sifar su ta farko alladhina hum fi salatihim khashi'un sune wadanda sun tashi yin sallah to suna yin khushu'i a ciki ma'ana ba sa raba hankali ba sa bacin duniya ba sa jinkirta ta akan lokacin ta ba sa tozarta ta in sun tashi da gaske suke yin sallar nan da zuciyarsu rukun sallah a rayuwar ka haske ne hadisi ya yi nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi as-salatu nurun sallah haske ce da haka duk kika yi ruko da sallah a rayuwar ki a gidan auren ki ki dauka cewa kin yi ruko da wata toci da ne wanda za ta rika haska miki rayuwar auren ki da zaman to mai dalili da walwali da zaki da haka haska sallah da kuke gani dalili ce ko sila ce mai girman gaske na samar da nutsuwar zuciya da yalwar kirji da kwanciyar hankali kuma da wani abu yana damun ki sai Allah ya baki nutsuwa da kwanciyar hankali a kan wannan abu Allah ka dauki sarki ya ce wa manzon sallallahu alaihi wasallam wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qul minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin Allah ya ce manzon sa mun sani cewa zuciyarka tana shiga kunci na irin maganganun da suke furtawa na rashin adalci na rashin girmama kadarinka na rashin imani da kai menene maganin Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin kai tasbihi kai godiya ga Allah wa qum minas sajidin ka kasance cikin bayin Allah masu sujjada masu yawan da sujjada malamai suka ce a nan sujjada a nan gurin tana nufin sallah domin mutum ba zai zo ya kama sujjada haka nan ita kadai ba kuma nusus na shari'a sun nuna cewa a wurare daban-daban idan Allah ko manzon sa suka ambaci sujjada to suna nufin sallah din ne gaba daya kamar yadda wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambaye shi ya rasulullah ya san in samu kusanci da kai a aljanna ya san in kasance cikin ɗan fadarka cikin ɗan tawakkalka a gidan aljanna sai ya fa a'inni ala nafsi bi kathrati sujudi kai yawan ta yin sujjada ma'ana ka yawan ta yin sallah dan haka yawan ta sallah ko kula da sallah yana daga cikin abubuwan da zai gadar miki da nutsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata ya yi aiki da wannan abin da Allah madaukakin sarki ya mishi umarni da shi domin idan al'amari ya cimme ya kan yi kira da Bilal arinna bis salati ya Bilal a cikin sallah ake samun nutsuwa ake samun kwanciyar hankali da yayi wadda mu sallah tana daga cikin manyan abubuwan da za su kautar da ke daga fata da sha'awa da kawatawa na shekaru ضروري ان رايوا ده بيصير مسؤوليه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الا ما لو كنسل يا نونا شيوا صلاه تنا ده cikin dalilai manya manyan dalilai da zasu hana mutum fadawa zuwa ga aikin alfahsha da munkari Allah ma lo kunsal iya ya shiru wannan kadan ne nan daga cikin abin da ya shafi matsayi na sallah da irin falalarta da amfanin da take da shi a gurin mutum tun a rayuwarsa na duniya kafin ma a zo magana ga da mu ba kiyaye to amma fa duk da wannan falala da neman sha'ani da sallah take da shi sai ki ga wasu mata suna wasa da sha'anin sallah akan abin da duk girman amfaninsa da kai wannan sallah haka ne mu ba haka wata ma ba ai magana wani abu da muhimmanci girki idan tana yi ba za ta iya katsewa ta yi sallah ba wata kallo idan tana yi da tibi za a kira sallah tana jira kai da sai an fita kalla sai ta tashi ko sauri da ta gurbe a wala nan da nan da mun yi sallah ta daka ci da kallon wata karka ta ci albabinta sai ma an gama tukunna lokacin sallar nan yana nan ko baya nan ina ita dai sai ta kai ga manufar da take so ta cimma to ki sani tun daga nan gurin in yi didigi na matsala a cikin rayuwar aure ina so ki rayuwar aure mai daɗi to abu na farko da zaki kula da shi shine ibadar sallah domin a cikin aurace mata ko rashin kula da ita ko wasa da ita to akwai alƙawari na Allah cewa zaki rayuwa ne kunci da rashin daɗi Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka duk wanda ya juya wa ambaton Allah baya kika zama kin raba hanya da ambaton Allah a cikin rayuwarki ko ki dawo ko mafi falalar ambaton Allah shine karatun alqur'ani sallan nan kuma duk ta hada wannan a ciki ta hada karatun alqur'ani ta hada zikiri wanda matsayin da kake da shi a karantanta to ke ya kike ganin rayuwar aurenki za ta yi dadi wallahi ba za ta yi dadi kin kuma kin ga kin samu yadda kike so to ki sani cewa da Allah da wannan tozartawa da kike wa ibadar ki ko sallar ki Allah yana so ya miki ta lalani ki tai sai a ƙarshen al'amari Allah ya tabbake ki ko kuma a ranar gobe kiyama ki karanta abin da kika aikata Allah ya kiya shi dani sallah da rashin kula da kika da ba ta muhimmancin yana daga cikin alama ta munafunci Allah ya tabbake san yace innal munafiqina yuqatiluna Allah wa huwa qadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas Allah ya nuna alama ta munafikai da za a gane su idan lokacin sallah yayi ba za su iya tashi yanda mu'minai na kwarai suke tashi kai tsaye da an ce hayya ala salah ko me ake yi na duniya a rufe shi duk girman muhimmancin al'amarin da ake dakatar da shi ake ajiya a amsa kiran Allah to su munafukai sai su rika kasala saboda ne da ma ba ta zuciyarsu suna yin ta ne ri'a alna saboda muminai su ga suna yi su dauka cewa muminai ne to in kika bidina da wannan sifa ta rashin ba wa sallah muhimmanci a kira sallah ba za ki iya barin komai da kike yi ki tashi ki sallah ba to ki sani lallai akwai koran cewa akwai alama ta munafinci a cikin zuciya da haka ki raba kanki da wannan sifa ta munafinci ta hanyar kula da sallah babbar asara mafi girma da mutum zai samu a rashin kula da sallah shine ranar gobe kiyama wannan rashin sallah da rashin kula da ita ya haifar mushi da samun mummunan sakamakon na fadawa wuta da azabar Allah Allah ya kiyaye mu ana mana da sanki ne babu labarin annabawan sa a cikin suratul Maryam ya gaya mana irin yadda suke kula da sallah da yadda suke ma ɗayan su ko zuriyarsu wasici da kuma addu'a na cewa ne Allah ya sa su kasance masu kula da sallah sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalghawna ghayya wannan tozartawa da waɗanda suka biyo baya suka bi ga sallah suka bi kula da ita suka yi ta akan lokacin ta suka yi ta yadda Allah ya umarni to ba abin da zai gano su sai fadawa cikin fazazzabo na wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ya ce fa waylun lil musallin alladheena hum an salatihim sahun Allah ya yi inwanar kun azaba wasu malamai suka ce wai wani wadi ne ma'ana wani fazazzabo ne a cikin mutar jahannama. Allah ya alƙawarin sa gani waɗanda suka kasance suna yin sallar su amma ba sa kula da ita, ba sa sauke haƙƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya rata ya akan ta, sun shagala akan ta sai san da suka ga dama suke yi a kuma irin yanayin da suka ga dama. Da haka da Allah mu auna matsayi da girman sha'ani da sallah take da shi, mu gani idan ya kasance mutum musulmi sallah ba ta da muhimmanci a wurin sa a irin wannan yanayi, to menene kuma ya rage? Akwai wani abu da yake mai muhimmanci a gare shi? Ba wani abu da zai kasance ya kasance mishi muhimmi. Da haka ɗan uwa ta musulma a matsayin ki na mace kwarai, mace ta gari wanda take fatan dacewa a rayuwar aurenta, wanda take fatan samun rahamar Allah madaukakin sarki, to ki kasance wajibi ki na farko kuma al'amari na farko da zaki ba ma matuƙar muhimmanci shi ne sallar ki, kula da sallar ki kuma da girmama sha'aninta zai kasance cikin abubuwa ne kamar haka. Na farko ƙoƙarin binta a kan lokacinta tare da kiyaye iyakokinta da ɗan ki yi ƙoƙari ki tashi, idan wani uzuri ne mai ƙarfi to kai ki bar ki lokacin ta ya fita sannan ki zo kina yin ramuko daga baya ko irin abin nan da ake cewa jalof, ki ga wasu matan sai wai la'asar ta musu sai a haɗa azhar da la'asar a yi lokaci guda, ko a ce to ai wallahi lalura ce wallahi kaza nake yi, a sallah ta zama ita ce ba wani abu. Na biyu ki kasance mai bibiyar sallaki da kanki, kamar kina yi wa kanki misali a kan yaya ya kamata ki kula da sallaki, ki kula da rukunanta, ki kula da wajibanta da cikar da sunnoninta. Shin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallar nan kuma yake saddu kama ra'aytumuni usalli haka nake yi? Abu na gaba ki kasance mai gaugawar yin ta sanin da ta zama wajibi, ma'ana lokacin ta ya shiga. Abu na hudu ki zama to idan ta kubce miki ko wani abu na cikin haƙoƙinki ya kubce miki, to ki ji damuwa a cikin zuciyarki, kin ji babu dani ya cewa ne sallar ki ta samu na nasu ko ta samu tattaro. Wannan su ne manyan hanyoyi da za ki bi a karan kanki ki gane cewa shin kina mai kula da sallar ki ne ko kuma kina wasa da ita. Mace ta gari mace kwarai ita ce wadda take ba wai a karan kanta kadai take kula da wannan sallah ba, har a mijin da take aure za ta iya kula da ibadar sallar shi, ballanta na kuma ƴaƴa da za ta tarbiyyar da su ta dora su a kan wannan ibada ta sallah. Babu wata ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yaro tun yana shekara 7 a fara koya mai ita sai sallah, yace a koya wa yaro sallah tun yana shekara 7 idan ya kai shekara 10 a dake shi akan rashin yin sallah ko wasa saboda tsananin muhimmanci da sallah ta ke. Wannan da ba farko kenan, idan sallatin ma'adun khamsa sai ba ta bida maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ce wasamat shahraha, ma'ana mace ta azuci azumin watan Ramadan, wannan rukuni na uku ko na hudu ala hasabi ittilabul riwayoyi na wannan hadisi, rukuni na uku ko na hudu na rukunan musulunci kamar yadda ya inganta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rukuni ne shi ma mai girman gaske da yake biyo bayan sallah, kuma rukuni ne da zaran an ce ya hau kanki alƙalamin ya hau kanki to babu sauka a kanki, ba wai zaɓi ba ne ba sai kin ga dama za ki azumi, a'a dole ne ki azumi sai fa da wani uzuri wanda shari'a ta ba da damar cewa za a iya ajiye azumin nan a cikin sakamakon matsananciyar rashin lafiya. Rashin lafiyar da mai azumi ba zai iya jurar ya haɗa wannan abubuwa guda biyu ba, ga rashin lafiya ga kuma wahala ta azumi, ko kuma uzuri na shari'a da yake kan ƴaƴa mata wanda a wannan yanayin ma ba a buƙatar azumi. Farami ne ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ya farlanta azumi, ya wajabta azumi a kanmu kamar yadda ya wajabta a kan waɗanda suke kafinmu. Allah ya ce la'allakum tattaqun, malamai suka ce wannan yana daga cikin manyan dalilai da suke nuna cewa azumi alama ce ta tsoron Allah madaukakin sarki. Malamai suka ce wannan zai nuna maka muhimmancin azumi ko sallah da azumi a cikin rayuwar dan adam gumuma domin me manzo Allah ya lissafa su a matsayin mataki na farko na samun nasara da rabautar bace ga samun dan aljanna sannan kuma waɗannan rukunai guda biyu sun fi sauran rukunan musulunci kai domin su suna wajabta ne da zaran mutum ya shiga musulunci ko yana karkashin ilimin musulunci kuma alƙalami ya haka amma abin da ya shafi hajji abin da ya shafi zakka sai wasu sharaddai sun cika sai ana da dama sai kin mallaki kuɗi wata hajjiya ce ke kin mallaki lissafi sannan zakka za ta hukunta amma azumi da sallah da zaran alƙalami ya hau kan kina musulma to ba sun zama to wajibi a kai wannan sai nuna miki muhimmancin da waɗannan rukunai suke da shi to a nan gurin sai mu yi magana a kan wani abu mai muhimmanci wanda mun fahimci a nan annabi da ya ce kamsaha idan sallata imra'atu kamsaha salloli guda biyu da su ne salloli na wajibi da suke a kan musulmi sannan ya ce wa samat shahraha ta azumci azumin watan ramadan to wai wannan yana nuna kenan shi kenan ba ruwanki da azumin nafila ba ruwanki da salloli na nafila eh yana nuna shi kenan idan kin yi waɗannan kawai sun isar miki sun ishe ki to malamai suka ce a nan annabi ya yi magana ne a kan abin da yake wajibi a kan fi ayi hali min al-ahwali amma ba shi yake nuna cewa ba za ki yi abin da yake nafila ba حديث يا أيها النبي ما زال صلى الله عليه وسلم يكفي فجر الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل يشي من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب ألا أنتو قد تنسل كي يشي دوان ديك عباد ولينا معنى وان ديك يميداء أغا ألا مدعو قد تنسل كي يشي أغا ليش تشين أبنت ألا يبين ولي ألا يشي دون كمريا شيلا تياري معنى ألا زي كاري وانا bawa Allah madaukakin sarki zai kare mana zai shiga yaki ko fada da wannan bawa da ya shiga fada da waliyin Allah madaukakin sarki domin fadan yanzu ya zama ba naki bane ba ke da ita Allah ya shiga cikin al'amari to cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi أحب إليا مما افترضته عليه ألا من وقت سكيا من شباب وانا أبو دباوة زين يسامى مش قسنشي دا ألا من وقت سكي سمى دا أبين دا ألا من وقت سكي دين يوجد كامل حتى كل أبين دا زاكي مما قسنشي دا ألا من وقت سكي دا شيتو ينا بيو آياني واجبي نشي ساعة كتبتا لبيو نشي أما قم سيئة شيء ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bawa na ba zai kuce bi yana samun kusanci da ni ta hanyar yawai ta nabi fili har sai na so shi Allah ya ce idan ya so shi to kun fi sama'a wallahi ya sama'a fili ni zan kasance mishi jin shi da zai rika ji da shi zan kasance mishi ganin shi da zai rika gani da shi zan kasance mishi kafafun da zai rika taku da shi ma'ana dai malamai anan suka ce Allah yana nuna cewa zai shiga cikin lamarin wannan bawa duk abin da wannan bawa yake da alaka da shi to Allah madaukakin sarki zai saya mishi zai zamanto mishi jagora a cikin wannan al'amarin Allah ba zai bar shi da kanshi ko da dabara da haka a wannan hadisin sai muka gane ashe farali shine wajibi na farko amma an ce ga wajibi ba ana nufin karki nafila ko karki nafila kai akan haka wata rana wani mutum kauye ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar shi ya rasulullah menene abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta mun kuluba ku ga irin yanda suke da damuwa sahabban annabi da sanin menene abin da yake a kan su na dokoki ko na ka'idoji ko na abin da Allah da manzansa suke so ya taso tun daga kauye ya zo dan ya tambaya menene abin da Allah ya farlanta mishi na addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi as-salawatul khams illa an tatawwa salloli guda biyar sai dai kuma idan ka yi nafila to wannan kuma ka kara ne amma dai wannan salloli guda biyar su ne wajibi sannan ya kara tambaya sai kuma me sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi azumin watan ramadan sai fa in ka kara
sai ya kuma me ya rasulullah sai ya ce mishi sai zanta annabi ya yi mai bayani na abin da ya shafi da annabi ya gama yi mishi wannan bayani sai wannan bawan Allah ya daga baki sai ya ce wallazi akramak naran tse da wanda ya karrama ka naran tse da wanda ya daukaka sha'aninka la azidu ala hadha wala anqus bazan kara akan wannan ba kuma bazan rage ba manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi a karkai haka ba anya kuwa da dai ka kara sai ya ce aflaha in sadaq ya rabauta idan har yayi gaskiya ma'ana in yayi gaskiya wannan abin da ya fada yayi aiki da shi din da gaske to ya rabauta domin shine abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta mishi a wata riwayar ya ce ma dakhala aljanna to ya shiga aljanna in sadaqa idan ya kasance abin da ya fada din nan yayi gaskiya dan haka a wa'innan hadisai misali guda biyu da muka kawo za mu gane cewa babu laifi idan ya kasance kin yi awata rayuwarki da nafila bal ma abu ne da ake so amma ba ki sani tana biyo baya ne na farilla sannan shi karan kansa yin nafila a abin da ya shafi sallah ko abin da ya shafi azumi to yana da tarin fa'idoji da zai gadarwa mutum a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwa ko sakamako da zai samu ranar gobe kiyama abu na farko ko fa'ida ta farko da mutum zai samu a haka akwai cike gurbi na naƙasu da mutum ka iya samu akan abin da ya shafi abin da yake na wajibi domin wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wanda muka faɗa da zuna cewa abu na farko da za a kare dan adam kisabi akan shi shine sallah to a cikin hadisin da yake idan ya kasance an samu naƙasu sallar ta dan tsare daga can ba a yi buri yadda ya kamata ba can ba a yi ta akan lokaci ba can wanda gida tana yin sallar kin tafi da nan can wasu abubuwa sallar kujuni ta ya samu naƙasu da sauran abubuwa da ka iya kaiwa da kawo akan abin da ya shafi da bi'a ta dan adam bisa gazawarsa da kasawarsa sai da zaman to waɗannan nabibini da zaɓi kamar ga sunan standby ne a gefe suna aji an samu naƙasu a nan to za a ɗebo daga waɗannan nabibini sai ya zama to an cika miki wannan naƙasu ko an cike wannan gurbi da kika samu a cikin kulaki da nafila ta sallah da ta azumi akwai kokari ko bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar sa wanda wannan kadai ya ji sai ya gadar miki da alkhairi mai girman gaske a cikin rayuwa sannan akwai karin tarin lada da daukakar sha'ani na fawaid ko alkhairi da za ki samu a cikin rayuwar ki ta duniya sannan kuma a samu sakamakon kiran gobiya domin an gama miki wancan cikon an gama cike wancan na kasu to wannan ina nan za a zubar da shi za a ce shikenan a zai zama tsoron daukakar darajar ki ne karin samun matsayin ki ne na musamman a cikin gidan aljanna wanda dukkan mu muke fata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan ita ce gaba ta farko da ta biyu na sharadi ko kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan mata ta yi ko da shi to za ta dace da kyakkyawan sakamako menene na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hafizat farjaha wannan matan ta ga ta kasance mace ce wanda take kamammiya ta kare al'aurar ta ma'ana daga aikata zina ko kuma wani abu wanda yake sabanin haka bayan hanya ɗayan nan can da Allah madaukakin sarki ya halatta mata a wannan bangare wato hanya ta aure wannan yana daga cikin kuma siffofin mu'minai na gaske Allah madaukakin sarki ne ya ce qad aflaha al-mu'minun mu'minai sun rabauta daga cikin siffofinsu da Allah ya lissafo tiriyan sai ce wallazina hum li furujihim hafizun mu'minai na gaskiya su ne waɗanda suke kasancewa sun tsare al'aurarsu sun kare mutuncinsu ba su aikata abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ba wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah madaukakin sarki ya nuna cewa kare wasu da kiyaye wasu to ta kasance ne akan kowane bangare sai fa akan abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu daga matansu ko kuma abin da dama su ta mallaka a lokacin da ake da dama ta mallakar baki kenan dan haka mu gane a nan cewa Allah madaukakin sarki ya bada wannan hanya dai tan ita ce hanya da mutum zai kare mutuncin sa ya kare darajarsa. Dan haka mace idan ta kasance ta siffanta da wannan sifa, to ta dau hanya tiryan-tiryan da za ta kai ta aljanna. Allah madaukakin sarki ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kace da mataye mu'minai su tsare gannansu, su rintse idanunsu daga abin da in sun gani zai iya jan su ya kai su ga halaka. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa yahfazna furujahunna, su kare kuma su tsare mutuncinsu. Allah madaukakin sarki ya kuma fadi a wani gurin innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات حزوا قرشان آية أشكي يتي والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كاليرنا لذاكي مواقين تجد أي كتزنا قوان أبوان لألا مأمن بكين صدقية حرمتا توقي سني تي ودليل نيد زي قادر مكي لسام الرحمر ألا مأمن بكين صدقي دوابا ساكمكو أرانا البوالي. Allah madaukakin sarki mu duba anan yaya bi mu'minai da kasancewa sun siffanta da waɗannan siffofi masu kyau, siffofi da suke nuna alama ta tsoron Allah madaukakin sarki. Da haka ki gane cewa kare mutuncin ki da kare darajar kanki to abu ne wanda yake zai ja hannun ki tiryan-tiryan ya karki har zuwa ga kofar aljanna. Wato ƴan uwa, idan muka duba za mu ga duk abin da shari'ar musulunci ta yi umarni da a yi shi ko a kiyaye shi ko a kare a gurin yin sa, to wallahi akwai maslaha mai girman gaske a cikin wannan. Ko da hankalin mu ya kai ko bai kai ba, malamai suka ce daga cikin masalih, ma'ana abubuwa na fa'ida da za a iya zunta yayin da macen aure ta tsare mutuncinta ta tsaya kadai ga mijinta da Allah madaukakin sarki ya halatta mata shi, shine akwai tsarkake zuriya. Ba za a samu kwado da cakuɗe da ɗauko ɗan wancan a don jingina wa wannan ba, da ɗauko wancan jini a cakuɗa shi da wancan. Idan mace ta kasance tsarkakakkiya ce ta kare mutuncinta tana ga mijinta na aure ne kadai, to za ta haifi ƴaƴa wanda suke halattattu, za ta haifi ƴaƴa wanda suke na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ta haifi ƴaƴa waɗanda za a jingina su da wannan halattaccen uba da yake nasu. Abu na gaba, shi sa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum umma yawmal qiyamah. Fa auri mata waɗanda suke masu alwud, ma'ana masu nuna soyayya, masu taushin zuciya ko masu haihuwa. Me yasa annabi ya taƙaice samun ƴaƴan da zai yi alfahari da su da kasancewa wanda suka fito a ƙarƙashin aure? Bai ce kawai a hayayyafa ba, a'a sai ya sa haihuwar ta kasance ta ƙarƙashin aure, saboda yanda wannan nasaba ko wannan zuriya take mai tsarki. Shi yasa Allah ya ce kuduruhum bi abaihim huwa aqsatu indallah, ku jingina ƴaƴa ga iyayensu, domin haka shine cikar adalci a gurin Allah. Da haka in mace ta kasance ta tsarkake zuriyarta, to ta kamanta sifa ta adalci da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da bayin su su, kamar yadda in ta yi akasin haka ta ɗauko ɗan wani ta kawo gidan wani, to ta sani cewa ta zalunci kanta kuma ta zalunci wannan bawan Allah, kuma sai Allah madaukakin sarki ya musu misali a kan a cikin wannan tsarkake kai ko kame mutuncin da mace za ta yi a kan mace ta aure. Akwai tahqiqul fitra al-insaniyya, ma'ana shi karan kanshi daidaitaccen hankali bai yadda da kwada ba, bai yadda da jawalgwalo ba, bai yadda da mace ta je can ta je can ta je nan ta je nan ba. Wallahi ko masu yin wannan sawa'u a cikin bata garin musulmi ne ko kuma a waɗanda ba musulmi ba, sun yaddar ma kansu cewa wannan naqisa ce, wannan koma baya ne, wannan tasgaro ne, sai dai mai ƙawatawa kawai ta shedan da ya riga da ya ja su zuwa ga wannan. Allah madaukakin sarki ya riga da ya karrama jinsin ɗan adam, ya dana shi tashi, ya mutunta shi, shi ta sai ba shi tsarkakakkiyar hanya da zai biya bukatarsa, bai barsa kamar dabba ba da zai je can ya je can, sai ya taƙaita mishi hanyarsa saboda ne cikar mutunci da karewar daraja da kiyayewa ta wannan falala da Allah madaukakin sarki ya bayar. A cikin kame kai akwai samun nutsuwa da kwanciyar hankali na gidan aure,
ana madaukakin sarki da yake wani ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha,
samun wannan sakanu, samun wannan nutsuwa da kwanciyar hankali na gidan aure yana tabbata ne idan mace ta kasance da tsantsiya ta kare mutuncin. Amma macen da take kula-kula ta can ta can ta kai kan da can ta kai kan da can, to wallahi ba za ta samu wannan nutsuwa da ake bukata a gidan aure ba. A cikin wannan akwai kare al'umma ko society da cuyace-cuyace ko cututtuka waɗanda suke ana ɗaukar su a irin waɗannan hanyoyi, wanda idan ya kasance ana irin waɗannan alaƙoƙi nan da can da can, to zai zama to ana yaɗa irin waɗannan cututtuka ne a cikin al'umma. To menene sharadi na hudu na samun aljannar ciyaki ƴar uwa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ata'at zawjaha, ta yi ma wa mijinta ta'a. Hakki ne mai girman gaske a kan mace ta yi ma wa mijinta biyayya ta yi masa ɗa'a. Kuma wannan hakki yana farawa ne daga zaran an taru an ɗaura ingantaccen aure da shari'a ta yi umarni da hakki. Ana ɗaura wannan auren, to shi ke nan wannan nauyi mai girman gaske ya hau kanki, wanda idan Allah ya miki muwafaka ya baki dacewa da sauke wannan nauyi, to kin samu kyakkyawan sakamako ko albishirin da za a sa rai da cewa za ki dace da samun aljanna kamar yadda wannan hadisi din ya nuna. Allah madaukakin sarki ya sanya ɗa'a mata ga mazajensu daga cikin manyan alamomi na macen gwari. Allah ya ce a cikin Alƙur'ani, "Inna as-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah." Al-qanitat malamai suka ce su ne mata masu biyayya. Da haka Allah madaukakin sarki da ya ce fasalihatu, nagartattun mata su ne suwa qanitatun, masu biyayya ga mazajensu, masu sauke haƙƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗora musu na mazajensu a kansu. Hadisi ya inganta da Abi Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "In kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Da zan umarci wani da ya yi mawa wani sujjada, to da na umarci mace da ta yi mawa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin shi ne. Da haka mu duba mu ga yadda shari'a musulunci ta ba ma wa mace nauyi mai girman gaske na yin biyayya a kan mijinta. Wannan yana daga cikin kuma alamomi na nagartattun mata masu neman yardar Allah madaukakin sarki. Abi Huraira radiyallahu anhu ya kuma rawaito wani hadisi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce mishi, "Ayyun nisa'i khair?" Waɗanne mata ne waɗanda suke tattare da alkhairi a tare da su? Mata da in an ambace su, to an san cewa waɗannan mata ne nagartattu na ƙwarai masu tarin alkhairi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne matan da idan mijinta ya kalle ta, to zai yi farin ciki saboda kasancewarta nagartacciyar mace mai faranta mishi rai. "Wa tuti'uhu idza amara," idan ya yi mata umarni to za ta yi biyayya ga wannan umarnin nasa. Duba ku gani yadda Annabi ya sanya wannan a matsayin sifa ta alkhairi. Sannan kuma Annabi ya ambata kafin cewa miji da rashin yi mishi biyayya a matsayin dalili da zai gadarwa da mace azaba da nan kora da gobe kiyama. Yayin da manzo Allah ya dawo daga Isra'i da Miraj ya bada labarin cewa ya ga mata su ne mafiya yawan kyauta, sai Annabi su mata suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ne suka kasance? Sai ce bi kufrihinna, saboda kafircinsu. Sai mata suke tambaya, shin saboda yawan kafircinsu ga Allah? Sai ce a'a, saboda kafircinsu ga mazajensu. Za ka samu mace miji zai kyautata mata ya yi mata alkhairi tsawon lokaci, amma da za a kuskure rana ɗaya tar sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu, ban taɓa ganin wani alkhairi a tare da kai ba, saboda yin yadda nan da nan mace take mance irin wannan abubuwa idan aka hau bigire ko doro na ɓacin. Da haka mu duba mu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mummunar ɗabi'a ta rashin yi mawa miji biyayya a matsayin dalili da zai gadarwa da mace samun mummunan sakamako. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ya nuna a nan cewa rashin irin waɗannan maganganu na nuna girman haƙƙin miji akan mata yake cewa, "Walaysa 'ala al-mar'ati ba'da haqqi Allah wa rasulihi awjabu
mai haifin sauci. Mace ba ta da wani haƙƙi wanda yake mai girman gaske a kanta bayan haƙƙin Allah da manzansa gabar haƙƙin mijinta. In an zo maganar miji, to a kakkaftin halitta ana nufin ba ku wanda yake da girman haƙƙi a kan ki kamar wannan. Ta haka wannan irin tunani da yanzu ya shiga al'ummar mu da ake yi mana bawansu, ake mana kodarsa da wurin Turawan yamma na nuna wa mata su bijire wa miji, su ɗauka cewa haƙƙin biyayyar nan sai fa an kyautata miki sannan za ki yi. Duk wannan tunanin ki ajiye shi ki nemi aljanna ta gaskiya ta hanyar yi mawa miji biyayya, ta hanyar kamantawa da sauke haƙƙin da Allah ya yi. Karki ka dinga abin da aka yi, domin Allah bai ce ba sai an kyautata miki sannan zaki. Kowa Allah ya ba sa umarnin sa ne daban, dan ka sai ki kokari ki sauke haƙƙin miji. Lallai da a ga miji tana da zalunci, ma'ana tana da ka'ida ko iyaka, wanda wannan zalunci ko iyaka shi ne da ba Allah ne mai roƙi fi ma'siyatil khaliq. Babu yin biyayya ga abin halitta akan abin da yake saba ma wa mahalicci. Da haka duk abin da mijinki zai miki umarni da shi mata ba akwai sabon Allah a ciki, to kar ki aikata wannan domin ba yi da haƙƙi da ya miki umarni a cikin abin da yake sabon Allah ne ko kaucewa hanyar Allah. Wannan shi ne a ta'at zawjaha, ta yi mawa mijinta ta'a a bisa mana. To waɗanne hanyoyi ne ko waɗanne abubuwa ne suke nuna ga wasu haƙƙoƙi da miji yake da su a kai? Wane irin haƙƙoƙi ne ya kamata ko ya zama wajibi a ce kuma miji biyayya a kai? A cikin na farko suka ce haƙƙul ishrati bil ma'ruf, miji yana da haƙƙin ki mai mu'amala kyakkyawa, wanda wannan ba wai ke kaɗai ba ne ba har shi, domin Allah ya ce wala hunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf. Mu'amala ta aure tana zamantowa mai daɗi ne idan ya kasance an yi rayuwa wadda take ta girmamawa, ta mutunta juna, ta darasa juna, mu'amala bin ma'ruf. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yana daga cikin mafi alkhairin mata, kamar yadda muka faɗa dazu, mata waɗanda suke masu yin biyayya ga mazajensu. Kai akwai riwaya da manzo Allah ya nuna cewa yau lau a ce da mutunta zai bata mata ranta ya baci, ta shiga wani hali na damuwa sakamakon wani abu da ya yi mata, ko kuma a'a shi din mijin ne da karan kansa zai yi fushi da ita ya kare ki juya mata baya, to yana daga cikin alkhairin ki da biyayyar ki ga wannan miji shine kar ki bari idan ya rinsa a wannan dare sai kin yarda da shi, sai kin kwantar mishi da hankali ya zamanto ya bar wannan fushi da yake yi da ke. Ku duba ku ga yadda manzo Allah ya nuna mana wannan yanayi, ba wai fa kawai ma ke yake fushin ki ba kai ta hakuri ba, a'a shi karan kansa ma idan ya fushin da ke so ake yi ki lallaba shi ki bashi hakuri. Miji yana da haƙƙi na istighfar, ma'ana haƙƙi na neman izininsa a cikin abubuwa kamar haka. Abu na farko, ba za ki yi mawa wani izini ya shigo gidansa ba alhalin baya nan. Wannan yana daga cikin amana da za ki kare mawa mijinki ta gidan aurenki. Kar ki shiga mai da baƙon da bai halatta ki shiga mishi da shi cikin gida ba alhalin baya, ko da idansa ya gani, ko da bai gani ba, ko da za a gaya mishi ko ba za a gaya mishi. Haƙƙi na biyu ko abin da yake daga cikin za ki nemi izininsa na biyu shine sa'ilin da za ki azumi na nafila. Dole ne ki nemi izinin mijinki, ba ki da haƙƙin da za ki azumi kai tsaye, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu imra'atun illa bi idhni zawjiha. Mace ba za ta yi azumi na nafila ba, azumi na tatawu'i ba, sai da izinin mijinta. Malamai suka ce cikin hikima a nan shi ne azumin nan na nafila ne, amma yi wa miji da'a da biyayya fa wajibi ne. To idan da mace za ta ɗauki azumi kuma sai mijinta ya zo ya neme ta, sai ta ji babu daɗi a zuciyarta ko kuma ta ce a ni azumi nake, to a nan gun ta haɗa ne abin da yake na ƙasa da abin da yake shi ne na sama mafi zamantowa wajibi a kanta. Da haka ake so a tambayi izini ɗin tun kafin a yi. Abu na uku shi ne mace ta nemi izinin mijinta lokacin da za ta fita daga gida. An zo wurin yawo mata wanda kamar ta ci ƙafar ka ne, jira take mijinta da ya fice sai ta ɗauko mayamin da ko gyalen da ko hijabinta ta zina ta shiga mafita. Musamman inda mai kizo a layin ko mai gunshi sai a je a kafa daba a soro a yi ta hira a maida wancan a kulla wancan gumman layin ga baki ɗaya tana bakin ku kina nan a zaune ke ba da izinin mijin ku ba fitowa a kan yaki kuma kin zo kina aikata laifi. Allah ta yi wa ƙarnafi ku zauna a gidan da juna. dan haka wannan gida da aka ce ki zauna ba za ki fita daga shi ba sai da izinin mijin ki da sarari shi abu na gaba shine al-yamba ciyarwa daga abin da yake mallaki ne na miji abin da miji ya so ya aje na dukiyar sa ba ki da haƙƙi ki dauka ki ciyar da shi ki ba da shi sai fa abin da miji ya yarje a kina da almajiri a gida shikenan kun yi da miji za a riga ba wa almajiri abinci abinci yayi ragowa za a dauka a ba almajiri amma haka nan wata in nake ko wata babban gida ko shiga miki fito ki bi shinkafa kwano biyar ki ɗebo taliya ki ɗebo kaza ki ɗebo kaza ki zuba ki bayar ba ki gaya mishi ba to ki sani ba ki da haƙƙin wannan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mace ba ta da haƙƙin da za ta ciyar daga abin da mijinta yake aje da shi sai da izinin shi ma'ana na dukiyar shi aka ce da shi ya Rasulullah wala ta'am ya manzo Allah har abinci sai ya nuna cewa za ka afdalu amwalina wannan yana da cikin mafi falalar dukiyar mu da da haka ki kula da waɗannan abubuwa mijinki yana da haƙƙi a kai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da cewa mijin yana da haƙƙi ki amsa mishi akan neman biyan bukatar shi da ya zo da shi a kowane yanayi kike ciki domin a tafi ya musanta wani mafi wuyan yanayi da watakila zai zama ko akwai wahala irin amsa wannan bukata ya kasance kina akan raguni ko akan doron raguni ko wani yanayi wanda yake ana kan abin hawa to ko da a nan miji zai nemi biyan bukata matuƙar a cikin sutura ne ba ki da haƙƙin da za ki bijirewa wannan zuwa mijinki cikin da'a a gare shi yana da haƙƙi na ki mishi hidima ta gidan shi da kuma tarbiyya ta iyalin shi ba irin wannan labaran da ake kawo yanzu daga turawa ba matan yanzu wasu sun fara ɗaukar wannan ni fa ba duwa da bajin da kirki ma fa ba cewa aka yi fadi mace aka yi kanci yadda ne kawai ina maka ne wannan tunanin yana nan yana yawo a cikin mata wasu na ganin kamar wani kyautatawa ne ko wani ɗan ba fa duwa da bajin ba su kirki to ana hidima ga miji duk darajar ki da kimar ki bata kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yi wa annabi hidima sun girka mishi abinci sun wanke mishi kaya sun share mishi gida ko wane ne baban ki bata kai na da Fatima radiyallahu anha ba masoyiyar manzon Allah annabi da ya tashi kuka misali akan na da Fatima kin san idan mutum yana so ya nuna cewa yau kowa ne zai yi kaza ba zan yi kaza ba yana da kowace ne matuƙar muhimmanci a gurin sa annabi da yake so ya karrara hukunci na yanke hannu cewa lau anna fatimata binti muhammadin sarafat la adat yada dan a nuna maka dan annabi ya nuna maka wace ce na na fatima da dukkan matsayinta a gurin sa amma na na fatima ta yi wannan hidima ta yi aikin gidanta akwai hadisi da yake wata rana ta zo gurin babanta an je an yi yaki an samo limadattun yaki bayi take so a fata dan ita ma ta rage wahalar gida hannunta har yayi alamu na wahalar aiki to ke wace ce ni wace ce da bazani hidima a gidan mazajen mu ba macen kwarai tana kula da tarbiyyar iyalinta tarbiyyar gidanta da tsayuwar gidanta domin ta san hakki ne a kanta da mijinta yake da shi manzon Allah ya nuna shi a wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu anhu gidan mijinki nan da kike zaune to ki sani cewa dole ne ki kula da hakkin kula da wannan gidan me zai shiga me zai dawo yaya za a yi wannan gida ya zama to ingantacce ya za a yi ƴaƴan gidan nan su kasance sun samu tarbiyya ingantacciya da naki da ba naki ba matukar suna a cikin wannan gida to annabi ya ce ke ce ne kiwo a cikin wannan gida abu na gaba wanda yake mutu yana da haƙƙi a kai shi yake kare mishi abin da duk zai zama to cutarwa ne a gare shi kowane abu ne daga gare ki ne ko daga watan ki aiki ne ko magana ce kalma ce ko kuma wani abu ne za a jebe shi da shi ke din nan ki kasancewa mutum ki wata garkuwa ce ta musamman ta kare mishi darajar shi da kimar shi wani ma an ce mai karewa za ki ballanta naki mata wasu suna nan jira suke miji ya farɗe su gaya mai ashirin dan ba ma yi ba wata ashirin da ya rufe baki tana nan kai mun kankara in maka da ice ko in ji Hausawa jira take kawai ya faɗa sai ta ba shi ansa sai an nuna mai bayin sara kina nan kina mishi burki da suna jan a aljanna suna jiran shi ya zo suna ba shi haƙuri suna mai addu'a ta hakurtarwa ya zo ya same su
su kula da shi, su kare mishi haƙƙinsa, su bashi kulawa da wani namiji, duk wani namiji yake bukatarsa. In kina so ki zauna lafiya, ƴar uwata, to ki sani cewa dukkanin wani abu na alkhairi, to ki yi ƙoƙari ki siffanta da shi a gurin mijin, wannan shi ne zai gadar miki da rayuwa wadda take mai daɗi. Yana da cikin adalcin da shari'ar musulunci ta yi mawa musulmi. Allah madaukakin sarki ya samar da aljannarsa ga jinsin maza da kuma jinsin mata. Allah ya yi mana hami da salihan min zakarin aw untha huwa ummi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikata aiki na gari na ƙwarai daga ɓangaren maza ko ɓangaren mata, matuƙar muminai ne, to za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi. Kin ji ɗaya? Sannan kuma sakamakon ranar gobe kiyama na samun kyakkyawan sakamako na aljanna, Allah zai keɓance shi ga maza kaɗai ko mata ba. Innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ga maza ga mata duka Allah ya ba mu damar da za mu aikata aikin alkhairi da za mu samu kyakkyawan sakamako. Da haka ƴar uwata, ki ɗauka irin waɗannan hadisan da suka tattare miki hanyar aljanna, to kar ki sanya su a cikin zuciyarki da ayyukanki da rayuwarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi miki umarni, ya yi miki alƙawarin aljanna, ma'ana kamar an ce ga wasu sharuɗa ne guda hudu. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, menene shi sharadin? Za a ce da ita ta shiga daga kofofin aljanna wadda ta zo. Anan akwai wani ƙarin daɗi na musamman. Menene ƙarin daɗin? Ba kawai kawai aljanna ba, a'a, aljannan ma kofar da kika so ce za ki. Da Allah ya san haka, so aka ce wance ga a can fana baki, za ki karɓa, za ki nuna. Ba gominki ba ne ba, ba dabariki ba ce, ba rizqan saqallahu ilayki, arziki ne Allah ya kawo. Amma sai aka zo aka zube miki a tambobi guda bakwai, sai aka ce zaɓi wanda kike so. Da Allah farin ciki ki ba zai fi wancan ba, to aljanna fa ma babu abin misali. To wannan an ɗan yi misali ne ƙanƙani wanda zai halarto miki irin girman karramawar da Allah ya yi idan kika kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu. Ki bi Allah maɗaukakin sarki cikin abin da ya miki umarni, ki kaucewa abin da Allah madaukakin sarki ya hane ki da shi, ki yi mawa bikin ki biyayya cikin abin da yake yardar Allah ne, sai Allah madaukakin sarki ya baki kyakkyawar rayuwa mai daɗi da za ta kai ki zuwa ga aljanna ta da gobe. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin nagartattun mata da za su dace da wannan gwaggwaɓar sakamako ranar gobe kiyama, wannan aure da muka halarci walimar shi. Ina roƙon Allah madaukakin sarki da dukkan sunayensa da kyawawa da siffofinsa masu kamala, Allah ya amintar da wannan aure, Allah ya azurta su da alkhairan da yake azurta ma'aurata da shi, ya kare su daga dukkanin wani abin ki ko shafi da yake kare ma'aurata na ƙwarai da shi. Ina yi muku addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi وسلم عليهم وما أورثا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah ya saka da kai. Ah, kun saurari nasiha da jama'a kai. Daga wannan kokarin da wannan